Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 27 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballe, rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani kauye dake yankin Darfur a Sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali. An aje gawar marigayi John Lewis dan majalisar wakilan Amurka kuma shahararren dan rajin kare yancin ƴan ƙasa na bai daya a majalisar dokokin jihar Alabama, inda jama'ar jihar sa ta asali za su samu daman yi masa karramawar karshe. Masu zanga-zangar neman adalcin kowane jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan Amurka da yawa a ranar Asabar, kuma lokuta da yawa sun yi arangama da 'yan sanda.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, a ji cewa gwamnatin jihar Kano ta rattaba hannu kan sabuwar dokar kashe kudade ta 2020. To ko me kungiyoyin rajin kare shugabanci na gari ke cewa?
Ba gidan girin bace mai wannan, zaka ga an yi doka kuma ake aiwatar da ita.
A jihar Borno kuwa, wasu da ake kyautar da zaton ƴaƴan kungiyar Boko Haram ne suka mika wuya ga gwamnatin jihar.
A kowane mutum gwamnati ta karɓa ko ta mai da shi gida dan Boko Haram bane, a'a alilan ne daga shi.
Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta ce za ta miƙa kungiyoyin ƙasa da ƙasa kundin rajistar masu zaɓe don su gudanar da aikin tace shi. Sannan kuma Sarfila Hashim Gumel zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani kauye dake yankin Darfur a Sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali, a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya da yammacin jiya Lahadi. Harin na kauyen Mastari dake yammacin jihar Darfur shine na baya-bayan nan a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata, wanda ya sanadiyar kona kauyuka da gidaje da yawa, kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna, aka kuma lalata gine-gine, a cewar sanarwar hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya. Sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta. Yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin kasar akan wannan hari, kuma kamfanin dillancin labaran Reuters bai samu damar tuntuɓar jami'ai domin samun ƙarin bayani ba. A ranar Lahadi, Sudan ta ce za ta jibge rundunar tsaron haɗin gwiwa daga jihohi da yawa a Darfur biyo bayan sake kunnowar tashin hankali a kwana-kwanan nan a wurin, a cewar Suna, kafar yaɗa labaran kasar. An aje gawar John Lewis dan majalisar wakilan Amurka kuma shahararren dan rajin kare yancin ƴan ƙasa na bai daya a majalisar dokokin jihar Alabama, inda jama'ar jihar sa ta asali za su samu damar yi masa karramawar karshe. Lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata, yana da shekaru 80 a duniya, bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki. Gawar Lewis ta isa ginin majalisar dokokin jihar Alabama a birnin Montgomery jim kaɗan bayan wani keken dawaki ɗauke da akwatin gawarsa wanda aka lullube da tutar Amurka ya bi da shi ta gadar Edmund Pettis a Selma. Gadar nan da 'yan sanda suka taɓa lankaɗa masa duka tare da wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bai ɗaya ga 'yan ƙasa da suka yi tattaki suka yi ƙoƙarin tsallaka gadar zuwa Montgomery a shekarar 1965. Masu zanga-zangar neman adalci ga kowane jinsin bil'adama sun mamaye titunan garuruwan Amurka da yawa a ranar Asabar, kuma a lokuta da yawa sun yi arangama da 'yan sanda. A yammacin birnin Seattle a jihar Washington, 'yan sanda sun ayyana lamarin da ya faru a matsayin bore, inda suka yi amfani da gurnetin rikida hankali da barkonun tsohuwa don shawo kan masu zanga-zangar, yayin da suka kuma kama mutum 45. 'Yan sanda sun ce sama da jami'ansu 20 ne suka jikata. Kimanin mutum 2000 ne suka yi tattaki a gundumar Capitol Hill da ke Seattle a zanga-zangar neman kimanta rayuwar bakar fata mafi girma da aka gani a birnin a cikin watan. Ayyana lamarin da ya faru a matsayin borin yana zuwa ne bayan da masu zanga-zanga suka cinna wuta a wani wurin da ake gina cibiyar tsare matasa masu laifi 'yan ƙasa da shekaru 18. Bayan haka masu zanga-zanga suka jejjefi 'yan sanda da duwatsu da kwalabe da kuma abubuwa masu tartsatsin wuta. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye sun kuma rike abin garkuwa da aka kera a gida da kuma lema a kokarin kare kansu daga 'yan sandan yayin da suka yi amfani da wani famfon iska domin hure barkonun tsohuwar da aka harba musu. Duk waɗannan dabaru daga masu zanga-zangar birnin Portland a jihar Oregon suka koya, inda masu fafutuka suka sha yin arangama da 'yan sanda a kowane dare kusan tsawon watanni biyu.
To a gaida Baba Yakubu Makeri nan ba da jimawa ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da gwamnatin Kano ta rage kasafinta na bana da kimanin naira biliyan 70 saboda mummunan tasirin annobar korona ga tattalin arzikin jihar, majalisar dokokin jihar ta zartar da sabuwar dokar kula da tsarin lafiya da kuma harkokin kuɗaɗen gwamnatin jihar. Sai dai kungiyoyin rajin shugabanci na garin na cewa batun samar da doka lamari ne mai sauki, amma aiwatar da ita shine ƙalubalen. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Samar da sabuwar alƙiblar tafikar da kuɗaɗen gwamnati bisa tsarin demokuraɗiyya na daga cikin manufar sabuwar dokar a jihar Kano, wadda tun shekarun baya aka samar da makamanciyarta a tarayya da ma wasu jihohin Najeriya. Honorable Kabiru Hassan Dashi, da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta Kano, ya yi tsokaci game da muradinsu na amincewa da ƙudurin dokar.
Sabuwar doka ce wacce za ta yi daidai da international standard, wanda yawanci dama wasu jihohin tuni sun yi, mu ne aka so a baya, amma alhamdulillahi duba da muhimmancin wannan doka, idan majalisa suka mai da hankali sosai suka cewar an yi wannan doka, domin ma a jihar mu fara cin muryarta. Doka ce da aka yi wacce za ta ba da ƙa'ida ma'aikatanmu gaba ɗaya za su yi su kashe kuɗinsu. Ta kanta gwamnatin jihar ya za a yi ta kashe kuɗinta, ya za ta yi ta yi budget, ma'ana kasafin kuɗinta. Za ta taimaka a daɗa samun tsafta wajen kashe kuɗi.
Yanzu haka dai ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari sun yi maraba da wannan doka, muddin dai za a bi ta sau da kafa. Comrade Abdulrazak Alkali, da ke zaman daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement mai shakwata a nan Kano, na cewa
ba gidan girin ba taimai wani sa'in za ka ga an yi doka kuma a ki aiwatar da ita. Jami'an gwamnati da shugabanni na siyasa suna da kafa-kafa ta inda suke zagaye dokar da aka yi su gaba da ayyukansu yadda suka ga dama. Muna fata wannan ba zai zama haka ba. Muna fata a ba wannan doka dama ta yi aiki sosai, domin ayyuka na kwangila da ake bayarwa mabudan kuɗaɗe ya kasance jama'a suna ganin me ake yi, ya kuma aka yi, wa aka ba kwangilan nan, a nawa aka ba shi. Wannan yana da tasiri wajen gudanar da shugabanci na gari a ƙasa a fefe, domin jama'a tabbatar cewa wanda aka ba ba an bayar ne bisa sanayya ta yankuntaka ko ta abokantaka ba, wanda daga baya za ka ga an kuma an ɗebe makudan kuɗi daga cikin wannan aiki ba tare da jama'a sun ci moriyarsa yadda ya dace ba.
Ba ma kwamishinan kuɗi da harkokin tattalin arziki na jihar Kano Alhaji Shehu na Allah ya ce sun shirya sosai domin aiki da ita kafin jana'in.
A yi mu'amalolin kuɗi a sarari a bayyane, a kuma kula da ke diddiga da samuwarsu da shigarsu da fitarsu ta hanyar da kusan ku al'umma za su iya sanin me ke akwai, kuma su ma ma'aikata za su tafi da abin bisa tsari da doka, wadda a nan ne harkokin budget ya shigo ciki, yadda za a tsara budget ɗin, yadda za a kasantar da shi, da yadda za a tafiyar da shi, da yadda za a gudanar da shi tun daga farkonsa har ƙarshensa.
Dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan wannan sabuwar doka a ƙarshen mako, kuma nan take ake sa ran za ta fara aiki ga dangadan. Mahmud Ibrahim Kwari.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yanzu ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Masu zuwa yawon bude ido na iya zuwa Spain a cewar kasarar ajiya Lahadi, a lokacin da ta caccake Burtaniya akan daukar matakin killace duk matafiyi da ya shiga kasar daga Spain tsawon makonni biyu saboda annobar coronavirus. Babu fargaban cutar a Spain, 'yan kasar ba sa cikin fargaba, haka kuma masu yawon shakatawa, abinda ministan harkokin wajen kasar Arancha Gonzalez Laya ta faɗa wa manema labarai kenan. Ta ce Spain za ta yi kokarin shawo kan Burtaniya akan ta cire 'yan tsibiran Balearic da Canary wajen daukar matakan killacewar. Tana mai cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar a shahararrun wuraren zuwa shakatawar guda biyu yana ƙasa da na Burtaniya nisa ba kusa ba. Shekarar da ta gabata, 'yan ƙasar Burtaniya ne suka zamo kaso na biyar na waɗanda suka kai ziyara a ƙasar Spain, abinda ke nufin matakan killacewar da Burtaniya ke ɗauka zai yi mummunan tasiri akan matakan da ƙasar da ke gabar tekun Mediterranean ke ɗauka na yunkurin buɗe harkokin tattalin arzikinta bayan watanni da aka kwashe komai na rufe sakamakon cutar. A ƙarshe Pakistan da China sun ƙaryata tare da bayyana wasu rahotannin kafafen yaɗa labarai a matsayin shirme da ƙage. Rahotannin dai sun ce kasashen ƙawayen ƙud da ƙud suna gudanar da wani binciken haɗin gwiwa a sirrance domin ƙera makamai daga ƙwayoyin cututtuka, abinda ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Wata kafar yaɗa labaran Australia da ake kira da Clarkson a wani rahoton binciken ƙoƙof da ta fidda a makon da ya gabata ta yi zargin cewa Beijing da Islamabad sun kulla wata yarjejeniyar sirri ta shekaru uku don faɗaɗa ƙwarewarsu ta haɗa makamai da ƙwayoyin cututtuka, ciki har da gudanar da bincike a kan shirye-shirye da yawa masu alaƙa da ƙwayar cutar anthrax mai kisa. Rahoton ya ambato wasu majiyoyin bayanan sirri da yawa suna cewa cibiyar nazarin ƙwayoyin cututtuka ta Wuhan a China ta ba da rancen kuɗi da taimako a fannin kimiyya don kafa cibiyar ta sirri a Pakistan. Cibiyar nazarin ta Wuhan tana ba ƙwararrun fannin kimiyyar Pakistan horo akan yadda za su sarrafa ƙwayoyin cuta da kuma tattara bayanai da nazarin ƙwayoyin cuta masu sarƙaƙiya domin taimakawa Pakistan ta ƙirƙiri kundin bayanan ƙwayoyin cututtuka na kanta. Wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ƙaryata zancen ta hakikance cewa babu wani abin sirri game da gina cibiyar da rahoton ya bayyana. Sanarwar ta kuma ce ana amfani da cibiyar ne don nazarin binciken abubuwa da ke barazana ga lafiya da ke kulluwa da kuma sa ido da gudanar da bincike akan barkewar cututtuka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Borno ta ce akwai wasu mutane fiye da 600 da ake zaton cewa ƴaƴan kungiyar Boko Haram ne da suka tuba suka ajiye makamansu, sannan suka mika kansu ga gwamnatin jihar don neman rungumar zaman lafiya a ƙasar. Wakilin mu Haruna Daudubi na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Barista Kaka Shehu Lawan ne dai shaida manema labarai hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a garin Maiduguri. Ya ce har yanzu kofar su a buɗe take don karɓar duk wani ɗan ƙungiyar Boko Haram da ya ce zai tuba da kuma ya ce za su rungume shi hannu bibbiyu. Ya ce gwamnatin tarayya ta ɓullo da wani shiri da ake kira Operation Safe Corridor da za a dinga horar da irin waɗannan tubabbu sana'o'i a fannoni daban-daban don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar sauran al'umma.
Akwai waɗanda suka ajiye makamansu suka nemi sulhu da gwamnatin tarayya, su ma nan muna duba su da kakkakyawan fahimta domin duk wanda yake so ya bar makaminsa ya bar makamin za a karbe shi hannu biyu sabili da a samu zaman lafiya ko ina wannan ta'addancin da ake ciki ya zama babu.
Sun kai nawa ne waɗanda suka ajiye makamansu?
Su da yawa ne, ba a lokaci karo guda ake kawo su ba, kamar a karo ɗaya ma akwai 600, to akwai wanda aka kawo 30 da wani abu, akwai haka nan da yawa ne. To ana tantance su sabili da suna neman su fada ya fita a kansu, yaki ya fita a kansu.
To ko me gwamnati take ne game da irin kyaman da ake nuna ma irin waɗannan tubabbun maharan da zaran an sake maida su cikin jama'a?
Yanzu mutum ne ya zo ya ce ni bana son fada da kai ga makami na ka yafe mu. Wani ya ce ka kashe dan kwana ba zan yafe ma ba. An ajiye wannan a waje daban, wannan yau da gobe ana zo a haɗu da su a yi fahimta za a samu mafita. Akan ba ce a na ki ba zan yi sulhu da kai ba, a kuma koma gidan jiya ana kisa. A cikin ganawa da za a yi za a samu masala har a zo daidaito ga jama'a da kuma 'yan ta'adda da suka tuba.
Hajiya Zuwairar Gambodo ita ce kwamishinar ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno, wanda kuma ma'aikatarta ne ke karɓan irin waɗannan tubabbu. Ta yi ƙarin haske game da irin waɗannan mutanen da suka karɓa.
Yawancin mutanen da ake kawo ba wai dole sai su wai 'yan ta'adda ba ne, wani zubin zai kasance an kai hari wani wuri. Sojoji sun je su tattara jama'a. Tumatur ko albasa kake sayarwa, indai an ganka a lokacin nan dole kai ma ka zama za a tuhume ka. To ire-iren su ne yawanci ake kawo mana, ba kowane mutum gwamnati ta karɓa ko ta mai da shi gida ɗan Boko Haram bane, a'a kalilan ne daga cikin su. To wa'annan dole a ba mu soja uzuri su gama bincike su tantance.
Wannan batu dai ne kasancewa ɗan kungiyar Boko Haram ko akasin haka wani batu ne da zai dauki tsawon lokaci kafin a gamsar da mutane, ganin yadda al'umma ke ci gaba da fuskantar hare-hare musamman ma a jihar Borno. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabiu, to daga Najeriya bari mu leka jamhuriyar Nijar, yayin da jam'iyyun hamayya ke ci gaba da kalubalantar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar. Shugabannin hukumar sun bayyana shirin damka wa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan malalan kundin rajistar masu zaɓe don ganin sun gudanar da aikin tace dukkan kurakuran da ke kunshi a wannan kundin kafin a soma buga katunan zaɓe. wakilin murya Amurka a Yemen Shila Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shakkun da wasu jami'an siyasa ke nunawa game da tsare-tsaren zaben da hukumar Seni ta sa gaba a yayin da ya rage watanni biyar a fafata a zaben gama garin kasar, yasa shugabanninta yanke shawarar damƙawa ƙwararrun ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa aikin tace kundin zaben kasar, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ya bayyana a taron manema labaran da suka kira a ƙarshen mako.
Gurin hukumar mu a ce kowa da kowa ya ta zabe, shi yasa muka ce to wannan ma babu matsala, insha Allah daga nan zuwa lokaci kadan zan yi da wannan sabon girgam, kuma zan kiro kwararru daga kungiyoyi iri-iri kamar OEF, kamar CDAO, kamar Union African, su ne za su zo su bincika sahihin wannan girgam, kuma insha Allah ban mu da shakka ba sa wannan
girgam. A tsakiyar makon jiya shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya gana da wani jami'in kungiyar kasashe masu amfani da harshen Faransanci OEF akan maganar tace kundin rajistar zabe, abinda yan adawa a zaman su na ranar Alhamis 24 ga watan Yuli suka ce ya saba wa ka'ida. Shugaban haɗakar jam'iyyar hamayya na FRDR Ahmadu Jibo Max a wannan sanarwa ya ce, muna hasashen cewa kurakure sun yi katutu a wannan kundin rajista, ba mu san ba abin da ya sa shugaban ƙasa ke gaba-gaba akan wannan magana ta gudanar da aikin tace kundin zaɓe. Shi ba shugaban hukumar zaɓe ba, ba shugaban sai NDP ba, haka kuma ba shugaban wata jam'iyya ba, ba mu san wa ya sa shi ba, ballantana a san meye ne dalilansa na nuna wannan bukata. Batun binciken kundin rajista wani abu ne da daukacin jam'iyyar siyasa suka nuna bukata a kansa, don a washe garin kafa hukumar zabe jam'iyyar hamayya ke zargin shugabanninta da zama yan amshin shatan jam'iyyar PNDS mai mulki, lamarin da yasa suke tunanin ba za su yi adalci a zaben da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 ba. To sai dai a cewar Dr. Aladuwa Amada,
idan abin da mutane suke cewa ni na dauke shi kamar shaci faɗi ne, tunda babu wata hujja a gado mutum ko da karti in wani farti, ko a gado mutum a meeting in wani farti, wannan shaida ce ke wane dan wani farti ne.
Hukumar zabe ta sanar cewa a ranar 3 ga watan Satumba mai zuwa ne za ta gabatar wa ministocin kula da sha'anin zabe kamalallen kundin rajistar zabe, kamar yadda dokokin zaben kasar suka ayyana, kafin daga bisani ya shiga hannun jami'an bincike don soma ayyukan tacewa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60, sai kuma a kilo hertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger, za su iya samu matashar mu ta biyu a Afirka akan mita 102.5. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyuhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da wannan shiri na ciki da gaskiya da kan tabo batutuwa da dama da suka shafi kare haƙin ƴan adam. Yaƙi da cin hanci da rashawa da kwace dukiyar marayu da sauran kalubale na cin zarafi daga miyagun iri na al'umma. A yau za mu duba batun fyaɗe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Filin ciki da gaskiya ya ga dacewar ya dauki koda labari ɗaya ne na aikata fyaɗe da ya zama ruwan dare a Najeriya, musamman a yankin Arewa. Ko a ƴan kwanakin baya an samu gawo wata yarinya a Kaduna a cikin masallaci da aka gano an yi mata fyaɗe, da a sanadiyar hakan ta rasa ranta. Muna nazarin wannan lamari sai muka samu labarin wani matashi mai suna Bamayi ya yi wa wata fasinja fyaɗe a tashar motar Maraba da ke jihar Nasarawa. Ita dai wannan tasha tana zaman magamar fasinjoji da kan yi tafiya zuwa dukkan jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu haka tashar na zama wajen wucin gadi, gabannin kammala gina sabuwar tasha da gwamnatin jihar Nasarawa ke yi bayan rushe tsohuwar tashar da aka fi sani da Tifa Garage. Fyaɗen da ya faru 12 dare ya biyo bayan wani magidanci ne da ya kai matarsa tasha don tafiya garin Muba a jihar Adamawa, inda Bamayi ya yi ta yin samarwa da matar masauki kan naira 500. Daga bisani ya yi amfani da wuka ya tsorata matar inda ya aikata fyaɗen. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da wannan fili ya yi da ɗaya daga cikin shugabannin wannan tasha.
Haruna Turaki, station manager na Gombe Line.
Muna ji mun ji labarin akwai wata mata passenger da ta gamu da wani za a ce tsautsayi daga wani ma'aikaci a nan tashar hare mata kaɗe. Lamarin ya faru ne?
To, sai wannan abu ya faru akwai wani yaro ana kiran shi Bamei dan Adamawa. Yana da yana aiki da Adamawa Sunshine wana karban sako na hand to hand. So wani sako da ya bata shekarun baya suka dakatar da shi. To da muka dawo wannan tasha sabuwa sai ya samu Ibrahim mai gidan wanka ya ce masa ya kamata ya sama masa shago. Ana ba wa mutane fasin da wurin kwana ana karban kuɗi. In shape of suje suna biyan 3,000-2,000 a hotel to sai ana karban 500 naira a hannunsu. Sai Ibrahim ya ɗauki amana ya ba mu yaron. To unfortunately wata ta za ta tafi mubi, mijinta ya kawo ta ya ba wa ba mai yin kuɗin ticket ɗinta na mubi. Akan kuma babin ya nuna masa wurin kwanan mata ya biya shi kuɗin da matan suke kwana ya biya kuɗin kwanan matarsa. So mutumin ya mai handin oban matan da kayanta shi ya komo cikin gari. So sa biyun dare sai ga wanda suke ɗaki gefe da shi sai suka ji ana hayaniya a ɗakinsa. So a lokacin sun yi roshin sun je su sai suka samu ga abin da yake faruwa. Sun fara dukan yaron su ya gudu da safe.
Haruna Tsaki, ba mu labarin menene ya faru, menene suka ji da suka ji me suka samu yake faruwa?
Sun samu lokacin har da matan tan akan ta ce musu bandi ya mata fadi ya zare mata wuka ya yi sadu da ita don dole. So ka sa abin da baka nan giya ma aka yi.
To muna ji daga nan wani mataki suka dauka akan shi ba mai yi din?
Sai muka aka nemi ba mai yi ba a same shi ba. Don an fara dukansu ana dukansu ne gudu su yara kenan. Muka fito da safe muka ce ma yara dole su bazu a je a nemo ba mai yi. So cikin hukuncin Allah da wuce awa biyu zuwa uku ba daga yara sun kama ba mai yi suna dukansu sun kawo mana shi. Sai muka yi roshin daukan ba mai yi muka tafi da shi police station na Abacha Road. Muka ma police station ubansa ga matan ga mijinta ga shi ba mai yi din. Da muka haɗa su da hukuma sai muka yi a jiki.
Ya aka yi aka samu shi mijin matar ya aka yi aka sanar da shi abin da ya faru?
Yau to ita matan ne a daren da aka zo aka same su sai ihu aka karɓe ta daga hannun ba mai yi. Ita ne ta buga wa mijin natan waya ga abin da yake faruwa. Shi kuma mijin ya yi asubanci ya tafi wata sha.
Ina ji to daga nan da kuka je wajen yan sanda wani hali wani mataki aka ɗauka daga nan?
So ni da ke ga manajan shi Adamawa yana nan da muka samu muka kama shi ba mai muka ga police sai muka bar manajan da shi mijin matan a police station.
Haruna Tsaki, faɗa mana a irin wannan abu da ya faru da mijin matan da matan wani hali ka gansu a ciki bayan faruwar wannan al'amarin?
Gaskiya na ga matan abin tausayi tana ta kuka har wanda ya zama mata fashe tafiya ma zuwa gida mujin. Shi ko mijin ya tafi shi ma dai da ka gan shi ko ka san abin ya dame shi.
Irin waɗannan matsaloli sun fara sun yawa a yankin arewacin Najeriya. Me za ka ce waɗanne tunda yanzu zan iya cewa mutane sun so da su yanke kaddara ce ba a hana mutane ɗaukar mataki kan shi ba mai yi ba, me kake tsammani da zai faru gare shi daga mutane?
Ita gaskiya da mutane za su iya kashe shi a lokaci don lokacin masu da muka yi amfani da vigilante wurin ƙwato shi hannun su matasan da suke ta shaɗin. Sai muka ga idan muka bari a so kashe shi to kaga kuma maganar zai iya juyawa. Isa muka yi gaggawa muka karɓe shi hannun su samarin tasha ɗin murga mun danka shi hannun polisawa domin haƙƙinsu za mu riga da an musu report.
A duk lokacin da kake wannan aiki a wannan tashar shin wani abu mai kama da haka ya taɓa faruwa?
Babu, ban taɓa jin wani abu makamancin haka ba koda da budurwa koda da mai sai da abinci a tasha. Ban taɓa jin irin haka ya faru ba sai akan wannan.
To tunda wannan abun ya faru yanzu wani da waɗanne matakai za ku ɗauka don kiyaye ko hana sake aukuwar haka a nan gaba?
Mun ɗauki mataki ɗakin da yake hannun yaron mun kwace kuma yanzu idan an samu fasinjan da suka zo cikin dare mukan hada su da vigilanti su kwana a motansu ba wai an ware musu wani wuri da za su kwana ba a cikin motan da suka zo a ciki da su kwana da ke yanzu inda muke akwai vigilanti suna patrol cikin dare ba wani abin da za a yi fargaba.
To shi wannan mutumin ba mamaki za a yi mamaki mutum ya dauko matarsa da daddare ya zo ya ajiye ta ta kwana a tasha. Duk da dai ba mu yi magana da shi ba wannan da zaka bada shawari zaka bari nan gaba mutane suna kawo matansu su kwana dan za su yi tafiya wani gari.
Eh to gaskiya mu ma kanmu mun ga kuskuren shi. In ma har da ya kama matan shi ta kwana ne ya kamata da ya kwana kusa da matan shi din. Ko ma ba zai shiga ɗakin mata din ba a ce dai yana nan a wuri a tasha din. Domin mukan gani akwai wanda sukan iya kawo matansu in sun ce da safe za su tafi su samu motar mobi din ko Adamawa. Ba za su same ta ba. Sukan zo da daddare su sayi ticket su kwana da matansu tana mota su kwana a mota dai a takaita hakan nan zuwa safiya liban kwana da yake tafi.
Wani shawari zaka ba wa fasinjoji masu amfani da tashoshi daidai lokacin da wannan barazanar ta aikata kaɗe ke ƙara yawa a jihohinmu?
Eh to a gaskiya ne shawaran da zan iya ba fasinjan da suke kawo matansu su kwana a nan su tafi tunda a yanzu muna temporary size ne. So dole idan mutum ya tafi da matarsa ya haƙuri su kwana ya kwana kusa da matar shi. Kafin a gama gina mana kwamanar tasha gashi nan ana gina wanda an gama akwai ɓangaren kwanan mata akwai ɓangaren kwanan maza. So amma a yanzu muna temporary size ɗin nan bai halarta ba kuma ko kuma in ce bai kamata mutum ya kawo matarsa ya tafi ya bar ta ba da sunan za ta yi tafiya in dai har za ta kwana a tasha.
Wani labari kuke samu daga wajen su yan sanda? Za a tafi kotu ne ko za a sulhunta shi ke nan magana da mu?
Ba ma za a tafi ba ma ai har an tafi ma don ana ɗauke shi ma daga nan an kai shi lafiya. Kuma muna da labarin har Human Rights sun shigo cikin magana.
Don a kwata wa ita wannan mata hakkin ta kenan?
Eh sosai ma kuwa.
Mun gode kwarai da gaske Haruna Turaki.
Na gode ma Nasiru.
Bangaren gwambalayin kenan Haruna Tulaki wanda ya bayyana mana yadda aka yi wa wata mata fyaɗe a tashar motar Maraba da ke jihar Nasarawa. Da fatan wannan zai zama darasi ga matafiya da ma sauran al'umma domin samar da hanyar da za a daƙile faruwar fyaɗe da ya zama ruwan dare. Filin ciki da gaskiya zai ci gaba da nazarin wannan mummunar ɗabi'a da ke faruwa domin kawo muku wasu shirye-shirye da bayyana waɗanda suka aikata fyaɗe. Ku kasance da mu a wani sabon shiri mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasira da Ali Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel. To yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labarai a takaice.
Rahotanni sun ce an kashe sama da mutum 60 kana wasu 60 sun jikata a ranar Asabar a lokacin wani harin makamai a wani ƙauye da ke yankin Darfur a Sudan wanda ke yawan fuskantar tashin hankali a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya da yammacin jiya Lahadi. Harin na ƙauyen Mastari da ke yammacin jihar Darfur shine na baya-bayan nan a cikin jerin matsalolin tsaro da aka sanar a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar kona ƙauyuka da gidaje da yawa. Kana aka wawashe dukiyoyi a kasuwanni da shaguna aka kuma lalata gine-gine a cewar sanarwar hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai hukumar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan majiyarta. Yanzu babu wani bayani a hukumance daga gwamnatin kasar akan wannan hari kuma kamfanin dillancin labaran Reuters bai samu damar tuntuɓar jami'ai domin samun ƙarin bayani ba. An ajiye gawar John Lewis dan majalisar wakilan Amurka kuma shahararren dan rajin kare ƴancin 'yan ƙasa na bai ɗaya a majalisar dokokin jihar Alabama inda jama'ar jiharsa ta asali za su samu damar yi masa karramawar ƙarshe. Lewis ya rasu sanadiyar cutar sankara a makon da ya gabata yana da shekaru 80 a duniya bayan ya kwashe shekara guda yana fama da wani nau'i na sankaran ciki.
To masu haro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da hanki idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Subahira Jidne da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.